صلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره وبقداره العظيم
وكذلك من حسن الخلق مع الزوجتي
هكذا كيكاون طبيعه yana daga cikin kyakkyawan hali tare da mace
an ta akula wa tashraba ma'aha
kaci ka sha tare da ita
wata gaci kana shan kuma
ya gokaci
yan bagi an yaba a famahu mubi'a sharabi sharabiha
ya goka dinga
kazalika yan bagi an ta fa'ala hiya law
na'am kaci
kama kana zawji ya fa'alu laha fa inna zalika mimma yuridu almahabbata bainahuma wa yakthuru alajru lahumā وجاء في الحديث عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انك لم تنفق نفقه تبغي بها وجه الله الا اجرت عليها حتى لقمه ترفعها الى في امراتك
نعم تو wannan daga cikin dabi'a ta kwarai da mutun yake iya yi tare da iyalansa matarsa shine cin abinci tare kaga da dai harkar talauci a ci tare da ita a sha tare da ita karka ce kai mai gida ne sai dai a kama farantai daka kawai kai ta ci kai kadai ka makura a tare za ku dinga ci shine sunnan manzon Allah yin haka yana da muhimmanci kuma yana daga abin da ya kamata miji ya dinga aikatawa saboda ya inganta hadisi wato daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karbo daga wato ainihin Sa'd bin Abi Waqqas Allah ya kara ya dagare shi yace hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada yace hakika kai mu'mini baka yi ciyarwa ba da kake neman samun lada dan Allah face sai an yi maka sakayya akan ta hatta loma da zaka sa a bakin matarka shi ma sai Allah ya saka maka to kaga zaka iya daukan ita tanfiku ciyarwa duwa da ka dafa abinci ko ka bar aka dafa aka bashi ya ci har matan ka duk suna cikin tanfiku ciyarwa ne amma halloma da zaka sa a bakin matarka kaga anan zamu fahimci wani abu a cikin wannan hadisin ma'ana za kuna zauna da matarka kana cin abinci kuna hira kuna infakin ki na ka dauko wata loma ta musamman ka sa mata a baki wannan maloma da ka dauko ka sa mata a bakin nan wani lada ne na musamman kuma wajen ubangiji bayan infaki na ciyarwa ladan kulawa da nuna soyayya saboda haka idan kuma kai miji kai ne oga har ka dau loma ka sa mata ko ka dau cokali ka bata ta ci a baki to ba karamin alheri bane wajen matarka saboda yarda dai ta tabbata soyayya ce kuma abinda miji ya dauko da hannu ya sa a bakin matarsa kuma dafa'i ne yana bin dijjikin ta rayu lafiya to kaga wannan cewar ka dauka ka sa mata a bakin ka me yake nunawa yana nuna mana cewa lallai ana zama a zauna a ci abinci tare da mace kamar yadda annabi alaihi salatu wassalam yake ci tare da matansa har ma akan rawaito cin annabi daga wajen matansa saboda haka wannan abu ne wanda yake muhimmi kwarai yana daga cikin kyakkyawan dabi'a da mutum ya zama wajibi ya ainihin dinga yin ta kuma ya nisanci abin da zai jefa mata radadi a zuciya ko bakin ciki yana daga dabi'a mai kyau duk abin da zai sa mata ka damuwa ko sa duka nisance shi dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato ainihin ya kawato lokacin da mutum yake tsayawa ya haffafa wa matarsa daga radadi lokacin misali da take cikin wani abu da zai zama kamar damuwa ko a nisance ta to kai ka kusance ta matarka in ta haihu kaga tana cikin jinin biki tana karni to karka nisanci daki irin yadda wasu suke matarsa na jebo har sai ta kai wajen wani ran suna ma har ma sai dai ta je muryar sa a waje a akale ko daki yayin da babu yan barka ba mata kalle ko ka shigo ka samu gindin gado tana gefe ka zauna ka hira da ita za ta ji daɗi. Amma wallahi wani idan matarsa ta yi in ya ƙaurace mata wannan gaɗa ta samu na farin ciki, amma tana da raɗaɗin zuciyarta ko ganin mai gida ba ta yi, bai kamata ba. Ko in tana haila jinin haila kada ka ce ka ƙaurace mata, a'a. Za ta yi adanta kuma ka zo ku hira ku ci abinci tare, kawai sallah ce ba za ta yi ban za ta yi sallah, za ku je ku yi sallah ita ce jiran ku ba komai, kada a yanke mata, domin yanke mata saboda tana cikin wannan hali zai sa mata damuwa. Don haka kada mutum ya sake ya yi haka, kuma ya kula sosai, don yin haka ɗabi'a ce ta Yahudawa, zai nisanci haka. Don ya inganta Annabi sallallahu alaihi wasallama, wato yana zama a kan cinyar ɗaya daga cikin matarsa, yana kwanciya isa kansa a kan cinyarta, sayyida Aisha ce, sayyida Ummu Salama ce suna haila, sayyida Safiya ce, kuma ya zauna a kan cinyar matarsa, ya kwanta a kan cinyarta tana haila. Wannan idan mutum ya duba a sahihai guda biyun nan, Bukhari da Muslim, sun tabbatar da wannan wato ruwaya, ma'ana Annabi baya nisantar mata ko suna cikin wani uzuri, yakan sa kansa, yakan sa kafarsa ya zauna a cikinsu. Wannan kuma kamar yadda aka sani, ba'arun mataye da babu, ko ba'arun mazaje da ba su da ilimi a kan sunna, ba sa tambaya, ba sa saurare, ba su da kulawa, za ka ga suna shaddadawa, suna tsanantawa ga matayensu in suna haila, suna kauce musu, suna gudu daga barinsu. Wannan ba sunna ba ne, kamar yadda muka ga hadisi ya tabbatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya kauce wa mata, suna biki ne ko suna haila ne Annabi yana tare da su, ya ci da su, a sha da su. Kuma mun sani, mun gani a hadisi ma da Annabi sallallahu alaihi wasallama da sayyida Aisha tana haila, ta matsa manzon Allah ya ce ta kwanciya ta tare da shi, ta je dai ta yi kunzugu ta ɗaure gabanta, shi ne sayyida Aisha ta je ta yi kunzugu, ya ce ta koma ta kuma ɗaurewa, ta yi sa kunzugu ta ɗaure gabanta, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma tana kwance tare da shi, bai guje ta ba, bai nisance ta ba. Wannan in tsafta kake takama da shi ko tsarki, to shi ne ainihin tsaftar, kuma shi ne ainihin tsarki. Saboda haka hulɗa duk da zai ta kawo damuwa a cikin zuciya ta mace da nisantarta, labudda ne mutum ya nisanci haka. Idan mutum ya ɗauki wannan halin na manzon Allah da wannan abin da sunna ta tabbatar da shi, bai matsanta ya nisanci matarsa ba, zai yi rayuwa da ita cikin alkhairi, miji zai rayu yana mai jin daɗi tare da ita, ita ma za ta ji daɗi. Idan ran uwa ya yi daɗi, idan ya uwa ta ji daɗi ta yi farin ciki, ‘ya’yanta sai ka ga suna cikin yalwa da farin ciki. Idan ka ga ‘ya’yanka da matarka suna cikin nashuwa, kai ma sai ka zama cikin farin ciki, ka ga gida da iyali baki ɗaya za su zama sun samu rayuwa mai kyau, rayuwa ta arziki, rayuwa ta mutunci da farin ciki. Shi da a ƙarshen a ƙaulu nake cewa Allah ka arzuta mu haka, da albarkacin manzon Allah da faralakar da Allah ka kai mana haka. Wannan shi ne kusan abin da za mu iya cewa ƙarshe na wannan babi, tare da cewa abubuwa da yawa suna nan fal, abin ne da yawa in muka tashi daga nan mu ƙetara can, amma zuwa nan ne ba'arin waɗannan haƙoƙi wato ainihin suka cika, waɗanda suka yi musharaka tsakanin miji da mata. Na kawo su ne a taƙaicen taƙaicewa domin tsoron wato yawaitawa, domin suna da yawa, mun isa da wannan gwargwado ga Ubangiji Allah, muke neman dacewa shi Allah maɗaukaki mai iko, muke roƙonsa ya datar da mu da matanmu mu yi rayuwa mai kyau, kuma mu samu daidaituwa da girmama juna da mu'amala ta husnul khulqi, domin koyi da shugaban halitta Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. Kuma muna roƙon Allah ya sa abin da muka karanta tun daga farko zuwa nan ya zamanto babbar amfani mai amfanarwa ga ma'aurata kuma ya gyara zaman mu ya daidaita mu'amalar mu gidajen mu ya zama nan ne wato dausayin farin cikin mu duk wani abin da zai zama matsala da wani abin da zai zama damuwa ubangiji Allah ka kawar da shi a cikin ma'auratan mu da gidajen mu don albarkacin manzon Allah anan ne nake fada cewa da waɗannan ƴan sidurori ko kuma waɗannan wannan fasali zan cika wannan ƴan sidurorin da nayi magana akan haƙoƙin nan da kuma waɗannan abubuwa da muka cika fasali da shi zan cika da waɗansu hadisai guda biyu hadisan nan guda biyu da za mu cika wannan fasali da shi mace ya zama wajibi gare ta ta duba kallanta zuwa hadisi ɗaya nata ne ta kuma yi lura da shi da abin da yake ciki ta yi aiki da shi domin ta samu kubuta daga barin fushin ubangiji ta'ala hadisi kuma na biyu miji wajibi ne gare shi ya yi izina da abin da yake cikin wannan hadisin kuma ya jefa lurarsa da kulawarsa cikin wannan hadisin kuma ya aiki da abin da yake cikin wannan hadisi na manzon Allah don sadarwa da aikatar da wasiyar shugabanmu mai cetonmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam
an abi hurairata radiyallahu anhu wa an mu'az ibn jabal radiyallahu anhu wa an ibn abbas radiyallahu anhuma وأن أنس بن مالك وعبد الله بن عمر وطلق بن علي وعبد الله بن أبي أوفى وسراقة بن مالك وأم المؤمنين السيدة عائشة وأم المؤمنين السيدة أم سلمة رضي الله عنهم جميعا أنه صلى الله عليه وسلم قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha
hadisi na farko kenan da muka ce wajibin mace ta kula da shi wannan hadisi mutawatiri ne hadisi ne mursali ingancin wannan hadisin ya kai ya kawo don wannan hadisin zaka ganshi Imam Tirmidhi ya fitar da shi a cikin wato babu radha kuma sauran ingantattun littattafan hadisi da sun fitar da wannan hadisi ta waɗannan tafarkuna hadisin da aka karɓo daga Abi Huraira shi kuma daga Annabi kasan ya karɓo sannan an karɓo shi daga Mu'az ɗan Jabal shi ma kasan daga Annabi ya karɓo sannan aka kuma karɓo hadisin daga ɗan Abbas Abdullahi shi ma daga Annabi ya karɓo sannan aka karɓo shi daga Anas ɗan Maliku hadimin cikin gida shi ma kasan daga Annabi ya karɓo sannan aka kuma karɓo wannan hadisin daga Abdullahi ɗan Umar shi ma kasan daga Annabi ya karɓo aka karɓo daga Talq ɗan Ali shi ma haka aka karɓo daga Abdullahi ɗan Ubay ɗan Auf shi ma kasan daga manzon Allah sannan aka kuma karɓo hadisin nan daga Suraqatu ɗan Maliku wannan hadisin babu canjin komai haka ake karɓo shi daga Annabi waɗannan bayin Allah sun karɓa lokuta daban-daban-daban-daban kowanne daga manzon Allah sannan aka karɓo shi cikin gida daga Ummul Mu'minin Sayyida Aisha shi ta ma daga manzon Allah ta karɓo aka kuma karɓo shi daga Sayyida Ummu Salama ita ma daga manzon Allah ta karɓo Allah ya ƙara yarda gare su baki ɗayan su kowanne daga cikin su da ya faɗi hadisin ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu imra'atan an tasjuda li zawjiha da ni dai na zama mai umarta wani ya sujjada ga wani dan biyayya to da na umarci mace ta yi sujjada ga mijinta wannan hadisin duk mata kirki mai son ta gama da duniya lafiya duk wacce take so ta samu rayuwa mai kyau ta samu albarkar rayuwa ta samu ƴaƴan ƙwarai ya kamata ta zauna ta yi nazari ta yi tunani akan wannan hadisin duk wani nutsuwarta da kulatta ta jefa kan wannan hadisin idan da wani a kusa da ita na mata masu ilimi ko kuma mijinta mata sa ya daɗa taya ta a daɗa ganar da ita ya wannan hadda ni dai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ce da zan umarci wani ya sujjada ga wani to da na umarci mace ta yi sujjada ga mijinta to sujjada sai Allah kaga ba ta yi ba zan umarce ta ta yi sujjada ga ubanta ko uwarta ba ko umarce ta ta yi sujjada ga malamin ta sai ce da na umarci mace ta yi sujjada ga mijinta da anan to ba a yi sujjada sai Allah wannan hadisin ne ni nace na mata ne su je su yi tunani a cikin wannan hadisin kuma su yi tambaya su binkita abin da yake cikin wannan hadisin su yi aiki da shi wannan aka ce da za a ce ki masa sujjada da ana yin sujjada da an ce ki masa to akwai wani aikin da zai saki kiki akwai wani abin da zaki faranta masa da ba za ki yi ba na ba da matashiya in an tashi yin tunanin wannan hadisi shine na mata yan uwa ba za mu dakata ba sai mun zo da hadisin mu ma na maza dan mu bulala kan hanya ce zabgagaba zabga baya الحديث الثاني
نعم ومن حديث أبي الأحوج رضي الله عنه أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ فذكر في الحديث قصة فقال ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هي أوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإذا فعلنا فهجروهن بالمضاجع وضربوهن ضربا غير مبرح فإن أدعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا وأما حقكم على نسائكم فلا يدعن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكن لمن تكرهون على وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن ودعامهن وقال الترمذي أوان عندكم يعني أسرى في أيديكم
نعم تو حديثي نبيو سو كما حديثي نا مزا دم مزا كيركي ياكا ما تسقل دوانا حديثا سو كما ينزري چكنسا سو دد كيش كما سي ايكي لأبن ديكي چكنسا shine hadisin da Abu al-Akhawsi Allah ya kare da ya rawaito shi ya je hajjin ban kwana tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya hudu ba ya gode wa Allah iya bo a gare shi yayi wa'azi ya zakara har ma a cikin wa'azin sa sai ya ambaci wannan hadisin ya kawo wato ainihin wannan sai ya ce manzo Allah a wannan lokacin ya ce Allah bayan yana magana shi Allah kasan ka'idar larabci inna duka da an ce ala to muhimmiyar magana ce za ta biyo baya ku saurara din mai hankali in aka zo ana hudu ba aka ce ala nasuwa ake dan abin da zai zo in ya kubuce maka za ka iya cutuwa annabi yana cikin magana sai ya ce ala ka nusjibu nusuwar sahabbai da idan annabi yana nan yana zaune ko baya magana kowannen su zaka dauka tsuntsu ne a kansa zai kama dan nutsuwa balle in yana magana to yana magana suna cikin nutsuwa kan nutsuwa ya kuma ce musu su nutsu yace ala aka da dan sit sai manzo Allah yace wato wastausu bin nisa'i khaira ku yi wasici ta alkhairi ga mata ku yi wasici ta alkhairi ga mata ko ku nemi tausasawar wasici na alkhairi ga mata in dai mata ne to ku dinga tausasawa ku dinga laluban musu alkhairi ku dinga yi musu uzuri raunana ne ku tausasa musu dunnan ce zai rayuwa da mace zai mata gatsa bata isa ba yace to be ya bar wannan hadisin za a tsaya a kula wastausu bin nisa'i khaira idan mace ta taso da wani abin da zai halakar da ita idan kai baka istisa'in na alkhairi kai sanyaya zuciyarka ba yanzu sai ka halaka ta kuma ta halaka saboda akwai gararraka da yawa raunin hankali raunin tunani raunin jiki raunin komai ya tabbata ga mata idan mace ta taso tana wani ihu tana wani fuffuka to kai kasa ka tausaya mata ka tuna annabi ya ce a tausasa musu ka tuno wannan hadisi idan ba ko haka shi sa zaka ga manzon Allah ya ce mafi yawan ƴan mata ne ran idi ba shine ya ce ku dinga sadaka ba ku dinga sadaka to ko mata ba su dinga sadaka saboda Allah ya tsare su daga bala'in duniya da bala'in zama da miji. Wani abubuwan da mata suke haka, tana nan tana shirin bajewa a gida sai a sake ta, amma ana sadaka ana salati ga Annabi sai Allah ya sa miji ya samu shi ma sauki a zuciyarsa ya dinga amfani da wannan wasiya ta Annabi. A tausasa musu domin mace ba ta zama komai ba gare ku, kuma za su yi taimako, in ji manzon Allah. Yau ce bai zaman tokuna masu mallaka komai daga wajensu bayan wannan. Mace taimako ce kawai gare ka, ita ma kuma kai taimako ne gare ta a rayuwa. Idan kana da mata ko ba komai, za ka shigo gida ka ji motsi, ranka zai fari gidanka da mutane. Amma duk girman gidanka in ba mace fa, ai kaga ya zama kango ba taimako. Kana nan ba mai miƙo maka, ko dan ba ake yi haƙuri ba komai, wata ran za a bari. Ko menene mace taimako ne? Kana nan yanzu sai ta karkaɗe maka shimfiɗa ka kwanta, miƙo maka sujjada, kai sallah, kai wuridi, ruwa ma ta miƙo maka, ɗan wani abu da duk taimako ne. Kar ka mance da cewa ita mace taimako ce a gare ka, saboda haka ka tausasa mata. Inna ba za a tausasa wa mace ba shine abin da Allah ya faɗa ma'aiki sai ya kawo shi, ce sai dai in sun zo da alfasha bayyananniya, to wannan ba tausayawa. Kana tuhuma ko ka tabbatar, dan ba a tuhuma ba a zargi ga mace, ka tabbatar zina take yi, tana yin iskanci, tana kai ma shimfiɗar ka wani waje ana hawa, to wannan babu wannan, sun zo da alfarnan bayyananniya kenan. A nan in aka tabbatar da haka sun zo da alfasha, to ka ƙaurace musu. In an ɗauki alfashan can, ko in an ɗauke ta ba ta zo kan zina ba, laifi ne da wulaƙanci da rashin girmamawa da raini, ta yi maka shi ta yawa, sai ku ƙaurace musu. To mata kuma da za su gane shi rashin fata ma mutunci ba, ma sai an ce ka ƙaurace ba, zuciyarka ma za ta ƙaurace maka, ba sha'awa ba komai, sai ku ta kwanciya ku tashi, kwanta ku tashi, akwai wani abu a zuciya. Namiji zuciyarsa in ta harbu da damuwa baya iya komai da mace, kuma kowa ya san haka. In ta iya maka wani wulaƙanci ko nuna maka wani baka isa ba, alfasha ne. To idan abin zai dame ka ko ka kai ga shiga wani hali, sai Allah ya ce to ka ƙaurace musu. Wannan kenan. Ko kuma ka zarge ta da tabbatar da zina, ita ma ka ƙaurace mata, don ka ta kwaso wani tsiya ta zo kai kuma ka sa naka ya zama ka ɗauki jarabar da ba taka ba, ka ƙaurace mata. To shi ko wulaƙanci da raini na mata, misali idan ta raina ka ta nemaka kallon shazara masara, ka gane haka zuciyarka za ta zama ta yi low, sha'awarka za ta kauce, za ka zama kamar ba namiji ba, ba abin da za ka yi da ita. Girmamawa da kamba maka, mai gida yawwa sani da zuwa, ha ba tun ɗazu nake jiran ka shigo shigo, ha yanzu sai ka ji abubuwa na matsa. To in ba a samun haka wannan ƙauracewar da Allah ya faɗa, kai da kanka za ka ji ka ƙaurace mata. Saboda haka a ƙaurace musu, idan kuma abin ya ƙi ya kaushe, ka iya dukan su duka marar nauyi. Dukan da ake wa mata ba da bulala ba ne ko ƙirgi, da hannun riga ne fufufuf, kamar wasa Allah ya shirya abin. Amma yanzu sai ka ga mutum, Allah bai ce ka daki mace ba, amma mutum ya tanaji waya, wallahi tallahi ya dinga surfa mata, ba kyau. Da yawa a kowane dan rigima yadda muka ƙwaƙwace bulalar, a kowane yake da mata uku, kowane ɗaki da bulala. An baka ita don ka doke ta ne? Da na sa su gaban na faɗa ya ce wallahi ba haka ba ne, na ce da uwar gidan je ki ɗaɗɗauko mu. Amaryar nan da nan ta ba da mukulli, ki buɗe ɗaki na nema ki ɗauko ta. Aka kawo buloni ga sinan, ce tsakaninka da Allah ne za ka ce da Allah. Matar da za ka zane ka doke ta, idan mai kunya ne ka, yin anjima ka zo kana lalubarta, ai ka cika ɗan iska. To dukan ma da Allah ya ce a yi, hannun riga ne. Idan kai kana da sa rigar ƴan gayu mai lin, ka cire lin ɗin, sai ka mai da hannunka ciki fufufuf. In kuma hannun riga irin na almajirai ne, wanda babu maɓalli, ka jawo irin na rigar na 'yan Sudan, kaja hannanka ciki da shine zaka kai mata duka pop pop kuma a kafa kakka da ki sama kafa pop 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 sannan kuma in kika kuma sai ne miki wannan yafi wannan kaga wannan ai kaga abu ne irin na Allah dan ka san a kowanne harka na mata tausasa musu ake yi saboda haka idan kuma wato ainihin aka tafi haka kan da zaka samu zama da ita mai kyau ka gyara ka yi hakuri a dauki wannan hadisin yan uwa a rike da kyau kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma za ku sani hakika akwai haki akan ku wato da za ku kula da shi a bisa matan ku hakika akwai haki akan ku na matan ku ku kiyaye musu haƙin ku ka taho gida da wuri ka zo ka zauna ku yi hira ku ci abinci tare a tattauna inda wani abubuwan ma da ya faru baka sani ba za a tattauna a tattauna su biyu ne ku haɗu tare da su su uku ne ku yi komai tare a daina rarrabuwa da yawa za ka samu gida a samu miji yana da mace sai dai wannan ta zo wannan aƙidar mu kau da ita ya kamata ma a ce mutum yana da mata biyu ko uku ko hudu a gidan yara ma ba za su gane wace ce take da kwana a wajen miji ba saboda komai tare ake ku ci tare ku sha tare yara su kauce ku yi hira tare komai abu ɗaya ne ba za ku tare ba wacce za ta kwana da kai ita ta kwanta tare da kai sauran kowace ta tafi ɗakinta amma sai ka ga muna wata irin rayuwar da ba za ta ba iyalanmu soyayya ba kana da mace sama da ɗaya ba za ka zauna da ɗayar ba saboda yau girkin wacce ce kaga wannan kishin maguzanci ne ku zauna tare ku yi komai tare idan har ra'ayinsu ne haka kai ka ce ba ra'ayinka ba ne haka domin annabi sallallahu alaihi wasallama zama suke baki ɗaya da iyalansa zama suke baki ɗaya an san zuciya tana karkata zuwa wata to wannan karkatar a barta a boye kai ka sani sai Allah sai ita wata ma za ka karkata gare ka ita kuma take disfilaka musiba ce ba yadda za ka yi kaga manzo Allah yana zama da su duka su haɗu su tara waɗanne ya bar duniya ya bar su su yi hira har a samu abin da annabi ya samu ya babba su kowace gashi su ci tare wanda za a haɗa a daro kowa ya sa hannu annabi su ci tare da yanzu waɗannan matan dan Allah ba sun haye ba akalluka bil waliyi ma ka haye balle akalluki bin nabi kuma nabiyin Muhammad
sallallahu alaihi wasallam
to musamman bayan Allah almajirai na masu bin sunnar ma'aiki me kiyaye me san annabi me san kiyaye sunnonin manzo Allah ai waliyi ne to ka dinga cin abinci da matarka da iyalanka ku haɗu ku ci gaba da wannan hikimar tana da muhimmanci a shari'a in ko kai baka kai ba za ka ci ba saboda wannan ta ce ita ba yau girkin ta ne ba za a shigo mata wajenka ba to billahi allazi in gaya maka musamman mu matan bahaushe ka je kar ku ci tare ka ci barbade dan wallahi in ta san ba za ta wacce in ta san kai kadai za ta yi wa abinci ina tabbatar maka sai ta tabarbada maka kazanta kala kala
jikan hajiya
ka zo kai ta girgiza kai rude tunda kaga su ba su damu ba ita mace ba ta damu ta samu miji ta mai da shi su ba ya zama komai sai abin da ta ce to ka ci barbade amma a zo a haɗu duka a zuba abincin mu ci in ma wacce ta yi girki ta nuna ba za ta ci ba ku kyale mata girkinta dan me za ki dafa abin da ba za ki ci ba ko ba a zarginki ba komai ba ki barbada komai ba amma ki ci mu ci tare ci taren yana ƙara soyayya idan matanka suna da yawan musiba suna da yawan fada to ga wani sirri a zubo abinci a tire ku fara ci tare ko cibata su zo ki zauna sai kin ci wance na ce a zo a zauna in ko ba za ki zo ki ci abinci tare da mu ba ki kwana da sani kin kusa tafiya gidanku ɗauko abin da faɗi ta zo a ci dan wannan ci taren yana kawar da matsaloli yana sa soyayya mun gani yara a unguwarmu gidanmu ake haɗuwa a ci abinci a sa babban turo duk ƴan makota malam babba zai ce duk a shigo a zuba musu yana tsaye a zuba su ci in ya ƙare a ƙara musu sai muka rayu duk ɗan unguwar mu kamar gidan mu ɗaya uwan mu ɗaya uban mu ɗaya muna son juna saboda haɗuwa a ci abinci to idan kamar matan ka suna kishi ba za a ci abinci tare ba ba za a zo a haɗu tare kowace za ta je ta ci nata ko kuma kai kawai a nannaɗo maka gaibu kai ta bulilluka ka zama soko to wallahi da gyara saboda haka ku sani matan ku suna da haƙƙi akan kunjin manzo Allah kuma kuna da haƙƙi akan su ku kiyaye haƙƙoƙinsu kuma su kiyaye haƙƙoƙinku za ku zauna tare lafiya lau su kiyaye shimfiɗarku ku kiyaye duk wanda kuke su kiyaye duk wanda kuke ƙi ya shigo muku kada ta shigo maka da wanda baka so gidanka kada ta yadda wanda kace baka so ko ɗan uwanta ne kar ya shigo maka sam sai ka yadda ku zama kuna mata su zama suna masu kiyayewa akan haka ku kuma maza ku dinga kiyaye abin kyautatawa a gare su iya matuƙa ƙoƙari a kyautata musu a cikin mu'amala a kyautata musu abin sawarsu da abin cinsu lalle in mutum ya tsaye haka to shikenan a cikin hadisi mun ji manzo Allah ya ce su taimako ne a gare ku ma'ana su a wajenku kamar ribatattu ne a hannunku idan aka ribato bawa ba dukansa za a yi ta yi ba za a yi ta girmama shi a yi ta lallaɓa shi ne yan akan addini ne sai ya bi sai a 'yanta shi saboda haka su mata za ku ɗauka kamar ku ribatattun yaƙi ne za su yi ta wahala su yi ta shan wuya a hannunku amma ku kyautata musu idan suka ji daɗi suka nutsu sai su juye sai su zama 'ya'ya sai su zama shi za ka ga kowace mace ta sha wuya gidan miji ta yi biyayya in aka kwana kaɗan za ka ga ta zama hajiya babba ta zama ba dama amma wacce ta ƙi biyayya ta ƙi ta yi abin da ake so to ka ga komai daren daɗewa duk yawan 'ya'yanta za ka ganta a gida kamar 'yar karo saboda haka Allah ya ba mu dacewa Allah kuma ya ƙara annabi daraja da wannan ne wannan fasali mai albarka fasali mai saita abubuwa da muke tayinsa tun bara da nan ne ya cika wanda na san inda tambaya akan abubuwa da suka gudana za mu ba da fili in Allah ya kai mu gobe a tambayoyi kafin a ƙetara zuwa wani fasalin Allah ya ba mu dacewa albarkacin manzon Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi.